Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin Sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 da kuma ta duniyar gizo a biyoyahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika ana iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani Fara'a, Niya, Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Nijar sai kuma ta Alfa Radio a Kumasin Ghana. Ma sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Sale Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa masana na cewa sakacin kasashen Afirka wajen mutunta dokokin kasa da kasa na daga cikin dalilan tabarbarewar tsaro. Shugaba Bazoum Muhammad na Jamhuriyar Nijar na bukatar kungiyoyi masu zaman kansu da su bada gudunmawa don daidaiton lamura. Jihar Bauchi na hada kai da kamfanonin jirage don raya filin saukar jiragen sama na Abubakar Safawa Balewa. Yau Laraba muna dauke da shirin ciwon yamaci da sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru. Farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A jiya Talata mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta gana da shugaba Andres Manuel Lopez Obrador a Mexico City a ci gaba da kokarin hana kwararowar bakin haure zuwa iyakar kudu maso yammacin Amurka ta hanyar karfafa tattalin arziki a yankin tsakiyar Amurka. Harris da Lopez sun kalli yadda ma'aikatansa suka rattaba hannu kan yarjejeniya ta fahimta don kulla kawance mai ma'ana da haɗin kai a samar da shirye-shirye na ci gaba a North Triangle, wato kasashen Guatemala da El Salvador da kuma Honduras. Dubun da batarayen kasashen ne suka bar gidajensu don yin tattaki zuwa Mexico a kokarin shiga ƙasa Amurka a 'yan watannin baya-bayan nan, wanda sama da bakin haure 178 suka isa iyaka Amurka a cikin watan Afrilu, kusan rabinsu daga yankin tsakiyar Amurka. Jami'an tsaro a Amurka sun faɗa jiya Talata cewa sun kama sama da mutum 800 da ake zargi da aikata laifuka, da kuma kame 32 na kwayoyi, kana an kwace dala miliyan 148 a wani babban bincike na manyan laifuka na duniya. Jami'an sun sanar a wani taron manema labarai a Hague cewa aikin na Operation Trojan Shield ya haɗa da samaman 'yan sanda a ƙasashe 16, inda aka kwace bindigogi 250 da kuma motocin alfarma guda 55. Babban jami'in 'yan sandan Dutch Janine Vandenberg ya ce aikin babban koma baya ne ga masu aikata laifi a duk inda suke, kuma wannan na duniya ne gaba ɗaya. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Alƙalan kotun Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi watsi da ɗaukar ƙarar tsohon hafsan sojojin Serbian Bosnia Ratko Mladic kan hukuncin da aka yanke masa a 2017 saboda laifukan yaƙi da kuma cin zarafin bil'adama, hukuncin da ya tanaji garkame shi har iya tsawon rayuwarsa. An yanke ma Mladic ɗan shekaru 78 hukuncin ɗaurin rai da rai bayan da aka same shi da laifin jagorantar kisan musulmi mazaje 8,000 da suka haɗa da yara da manya a Srebrenica da ta'addanci da kuma kai hari ba bisa ƙa'ida ba kan farar hula a Sarajevo a yayin yakin Bosnia tsakanin 1992 zuwa 95. Kisan kiyashin na Srebrenica ne mafi muni a Turai tun bayan yakin duniya na biyu. Mladic ya tsaya kai da fata cewa shi bai aikata wani laifi ba. Lauyoyinsa sun dage cewa yanke masa hukuncin ya samo asali ne daga abin da suka ce kuskure ne na shari'a, don haka ya kamata a wanke shi ko kuma a sake shi saboda wasu ne suke da alhakin cin zarafin. Kwamitocin Majalisar Dattawan Amurka biyu sun fitar da wani rahoton haɗin gwiwa jiya Talata wanda ya yi bayani game da yawan bayanan sirri da matsalolin tsaro gabani da kuma lokacin har ranar 6 ga watan Janairu kan ginin Majalisar Dokokin Amurka. Rahoton ya ce ranar 6 ga watan Janairu na 2021 ba wai kawai harin da aka kai kan ginin majalisa ba ne, ya nuna alama ce ta hari kan demokuraɗiyya. Hukumomin da suke da alhakin tsarewa da kare ginin majalisa da duk waɗanda suke wurin a ranar ba su yi shirin babban harin ba, duk da sun samu labarin yiwuwar tashin hankali kan majalisa. Kwamitocin sun ce suna kuma duba dubban takardu da kuma bayanai da suka samu a rubuce daga jami'an 'yan sanda 50 na majalisar. Jiya Talata a Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da kisan ma'aikatan agaji biya kasar Sudan ta Kudu, tare da yin kira ga hukumomi da su gurfanar da waɗanda suka kashe su a gaban kotu biyo bayan yawaitar har-har irin wannan, wanda lamarin ya ritsa da su an yi musu kwantan ɓauna ne a ranar Litinin da yamma, yayin da ayarinsa ya dawo daga kai agajin abinci a wani kauye mai nisan kilomita 64 daga Rumbek a jihar Lagos mai fama da rikici. Sun kasance suna aiki ne da kungiyar agaji ta kasar Italiya ta Doctors tare da African CUAMM. Makaddashin shugaban hukumar jin kai na Majalisar Dinkin Duniya, Matthew Hollingworth, ya ce na kira da gwamnatin Sudan ta kudu da karfafa jami'an tsaro da binciken waɗannan laifuka da kuma hukunta waɗanda suka aikata wannan laifi, ko a watan da ya gabata an kashe ma'aikatan agaji hudu. Sojojin Amurka sun yi kiyasin cewa sun kammala fiye da rabin janyewa daga kasar Afghanistan, wanda yake sauri fiye da wa'adin ranar 11 ga watan Satumba da shugaba Joe Biden ya saka a watan Afrilu. Rundunar sojojin Amurka ta tsakiya CENTCOM ta kiyasta cewa sun kammala sama da kashi 50 cikin 100 na dukkan ayyukan sake fasalin. Rundunar wacce ke kula da ayyuka a Afghanistan ta bayyana haka jiya Talata. Biden ya ba da umarnin dakarun Amurka su bar Afghanistan nan da ranar 11 ga watan Satumba bayan kusan shekaru 20 na aikin soja a kasar da yake ya daidaita.
Madalla masana na murar tsaro na azalakin tabarbarewar tsaro a Afirka da yadda kasashen ba sa mutunta dokokin kasa da kasa. Daga Sokoto ga rahoton Muhammad Nasir.
Ba a wuce mako daya ba da rundunar sojin Najeriya ta fitar da wani bayani mai cewa da karunta sun hallaka mutane uku da aka sama da safarar makamai daga jamhuriyar Niger zuwa Najeriya a yankin Sabon Birni ta jihar Sokoto. Wannan kuma ba shine karon farko ba da ake kama masu safarar makamai, karshe a tarar da cewa daga wasu kasashe ne suka shigo da su a Najeriya, abinda ke nuna cewa akwai bukatar hukumomi su kara tashi tsaye ga kula da iyakokin kasa. To sai dai mai sharhi akan lamarin tsaro Captain Yahaya J. Umar ya ce idan Najeriya za ta yi cikakken amfani da hulɗar diplomasiya mai yiwuwa a samu sauƙin wannan matsalar.
Yawanci 'yan ta'addan da suke zuwa Najeriya ai suna samun makamansu ne daga can ƙasashen suke shigowa da shi. Police suna da information da yawa akan wanda aka kama su na ƙetare da suke zuwa. Kaga diplomatic channel da muka samu yanzu nan shi kingiyo yana da aiki da yawa a gabansa. Wanda zai ya kamata su yi amfani da diplomatic means su yi recommending ma kasan me za a yi ma kashoshin da muke tare da su akan ba da dama da suke yi ana hauro mana da makamai ga kuma illoli kuma abubuwan nan ga evidence. To ta gefen Chad Boko Haram duk daga nan suke ƙetarewa su zo su haɗa su faɗa kan jama'a.
A can baya ma Najeriya ta rufe iyakokin shiga ƙasar har wa'adin shekara ɗaya. Kuma a ƙarshe da yawa jama'a ke ganin cewa rufe iyakokin bai hana shigowar makamai ba. Wani bambanci za a iya samu idan aka yi amfani da wannan hanya ta diplomasiya?
Bodan a gine ne? Ai ba a gine ba ne ai. Amma sauran jeji ba. To amma idan wancin ƙasan an wata diplomatic motion dole za ta dinga cece mutanenta a wannan wajen masu sarrafa safara ta gefenta. Akan wannan kai ma kai sirgari ni na tare gefe na kai ma ka taimake ni ka tare ta can gefen.
Masharhanta kamar tsohon daraktan cibiyar kula da wanzar da zaman lafiya ta jami'ar Usmanu Danfodio da ke Sokoto Farfesa Tukur Muhammad Baba na ganin cewa bai kamata sai an yi kira ga hukumomi ko kasashe ba sannan su saukar da nauyin da ya rataya a kansu, wanda kuma rashin saukar da nauyin abu ne mai illa ga al'ummominsu.
Akwai yarjejeniyoyi na ECOWAS, Majalisar Ɗinkin Duniya ita ma tana da nata yarjejeniyoyi wanda yake ƙayyade a yawo da makamai da amfani da su da sauransu. Duk abubuwa ne da ya kamata tuntuni ba sai ma an tsaya an kira ba. Abu ne da mu muna gani akwai sakaci a kan jami'an Najeriya da ba su yi amfani da waɗannan hanyoyin tuni ba. Har da shige da fita na mutane kansu har dabbobi akwai yarjejeniyoyi da ya kamata a bi. Abinda yake faruwa shi ne da mu ɗin da makwabtanmu mun yi sakaci sosai ba mu bin abin doka da yarjejeniya da mu kanmu muka sa hannu a kai.
Yanzu dai abin jira a gani ko kasashe za su farka su saukar da nauyin da ya rataya kansu wajen mutunta dokokin kasa da kasa da mai amfanin kasashensu da ma al'ummominsu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A jamhuriyar Niger, shugaba Bazoum Muhammad ya buƙaci ƙungiyoyin fararen hula da su shigo don ba da gudunmawar daidaiton lamura ta hanyar demokradiyya don yadda talakawa za su samu ci gaba. Shugaban ƙungiyar MPCR Nuhu Muhammad Arzika ya yaba da lamarin duk da ya ce ba giringirin ba da ya ta yi mai azantawarsu da Sulemomunu Barma.
Ya ce yana fata ya gani a matsayinmu na 'yan harafin hula to a tsazami mukama bisa wannan hanyoyin da ana shi gani suna cikin ayyukan da ya kamata a ce kungiyoyin farafullah suna yi cewa da a ga ana yin ba daidai ba a yi a ja hankali ko a san an yi ba daidai ba a nuna wanda suka yi ko kuma a dauki matakai domin a ciyo kan wannan matsaloli tare da dangantar da shawarwarin da kungiyoyin farafullah suke isa kawo cikin wannan tafiya to mun ji faɗi sauran gani kuma mu dama aikin da muke yi kenan shine muke yi a shekarun bayan muna faɗin waɗansu zance in ba su da daɗi suna da zafi saboda gaskiya ɗaci gare ta sai a ɗauke mu da wani ai muna kallo wani irin kallo a ce ma wani bi ma mu muna son kokowa ce rushe na hanbarar da iko mu society civil ce mai wani hankali duka waɗannan abubuwa an yi faɗin su a wani zamani to yanzu ya ce shi duka yanzu ya dauki niyya wannan yanzu a yahi abin da ya wuce kuma yanzu a tunkari gaba da kyakkyawan niyya to mun wannan in ta samu haka nan alhamdulillah mu kokowa da muke dama kokowa ce ta kishin kasa ta kyautata rayuwar kasa da al'umma kasa da kuma hana mutane su yi unhwani da matsayin su domin su cuci al'umma su cuci kasa su ci amanar kasa kuma duk abin da aka yi tun da demokrasi ce an ce eta de droit kenan kasa ce da mai ya kamata a aiki a dokance da dokokin kasa daidai ga gudu yadda ya kamata kenan a kowane lokaci mu wannan ne muke bisa kanshi saboda dole ne da maikanta da mu ƴan kasa kowa ya san doka ya ladantar da kanshi akan doka shine zai ba da dama a yi demokrasiya ingantatta a yi jagoranci na gari kuma a yi abin da zai zamanto a cimma kwanciyar hankali da zaman lafiya
Jihar Bauchi na hada kai da masu ruwa da tsaki a lamuran zirga-zirgar jiragen sama don bunƙasa filin saukar jiragen saman sa Abubakar Tafa Balewa ga rahoton Abdulwahab Muhammad
wannan shiri na haɓaka sufuri a jihar Bauchi mai makwabtaka da jihohi guda bakwai jiragen saman kamfanin Max Air da na Aero Contractors sun za su samar da jiragen saman da za su rinka kai komo a cikin gida da kuma kasashen waje wannan jihar Bauchin sanata Bala Abdulkadir Gauran Bauchi ya bayyana farin ciki da kuma godiya wa Allah Ubangiji bisa samun wannan damar ya yi bayani irin alfanun da jihar Bauchi za ta samu daga wannan shirin
abinda muke wa jihar Bauchi da mu da al'umman jihar Bauchi shine mu bude fuka-fukan da fula-fulan Bauchi ya kasance ta zamanto kamar matsuguni na kowa da kowa a Najeriya musamman ma wanda suke arewa maso gabas kaga inda abubuwa suke faruwa Najeriya nan dole ne mu bude wayansu mashigan dukiya da kuma arziki wa kasan muna makwabtaka da jihohi takwas ko bakwai to kaga kuwa ta wajen hada-hadan jiragen sama ya kawo magama a nan jihar Bauchi wanda zai kawo arziki masu yawa nan muna so ya kasance shine wanda za a gina wuri wanda za a dinga daukan kayan gona wanda za a dinga tafiya kasashen turai da sauransu kuma kun san cewa wannan kamfanin jirgin sama na Aero Contractors su masu kwari ne sun fara tun daga Jamusawa da sauransu su ne kamar na farko wanda suka fara hada-hadan jirgin sama wanda ba na gwamnati ba muna godiya wa Allah da ya kawo mana taimako gudunmawa na musamman daga Aero Contractor tunda mutane suna so su tafi Abuja su tafi Lagos ta Bauchi
manajan daraktan kamfanin jirgin saman Aero Contractors Captain Abdullahi Adamu Muhammad ya fayyace irin ayyukan da kamfanin zai dinga gudanarwa
to gaskiya kun san dai sana'a ga aikin jirgin sama mu daukan passenger ne mu kawo su da kuma daukan cargo din mutane like kayaki da mutane za su dinga shigowa da shi Bauchi jihohi dewa ba nan jihar Bauchi kadai ba jihohi dewa suke tare da Bauchi to mutane passenger mutane jama'a da suke tasowa daga wasu jihohi ma za su biya nan Bauchi don su samu tafiya masu tafiya Abuja masu tafiya Lagos in ba masu tafiya kasan waje ma so za mu dinga dauka daga nan har zuwa kasan waje masu tafiya dole ne za su fita daga Bauchi kuma kun san zamani yanzu tafiya da mota yana da babban matsala akwai wahala sosai
wasu daga cikin fasinjojin jirgin farko da kamfanin Aero Contractors ya kawo su Bauchi sun bayyana gamsuwa da yadda kamfanin ya fara gudanar da ayyukansa sun kuma yaba da kokarin gwamnan Bauchi Bala Abdulkadir kan wannan yunkuri
sunana Abdullahi Abubakar Yakubu wannan jirgi da muka shigo daga Abuja zuwa Bauchi gaskiya mun ji daɗin wannan jirgi gaskiya mun ji daɗin wannan jirgi kwarai da gaske muna yi wa gwamnatin jihar Bauchi godiya da ta kawo wannan jirgi
sunana Ahmed Shuaibu wanda aka fi sani da Rabin Gaddama inda ana samun ci gaba wannan gwamnati tana kawo ci gaba wa mutanen Bauchi mun samu jirgin nan yanzu na biyu kenan wanda suke zuwa akwai Max Air ga wannan saboda haka hanya ce da aka sama mutanen Bauchi na kyautata rayuwa wajen sufuri kuma wannan abu ba zai yi ba sai an samu gona mai kyautatawa wanda ya san ainihin hanyar rayuwa shine ya kawo mana wannan
to na fatan ku
fatan mu shine Allah ya dada buɗa masa hanya ya ci gaba da wayannan ayyuka na ci gaban rayuwa a Bauchi
tsohon ministan zirga-zirgar jiragen sama a Najeriya Fani Kayode yana cikin manyan mutanen da suka sami damar halartar wurin kaddamar da shirin Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya
kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro da shiri na musamman daga Abuja
domin fare wada harjisi da yawan barna ba kariya
arewa a yau don duba tarihin yadda yankin yake a dacan mutum ya taso tun daga Sokoto ya shiga Borno ko daga Ilori ya isa Yola lami lafiya
Allah ya kadarce ni da cewa ni farao ne mun abubuwa na rashin arziki a kasar nan daga baya ne Allah ya kawo shiriya ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi magance wannan abun cikin ruwan sanyi
shirin arewa a yau zai rika zanta da jagororin arewa talakawa da kuma gwamnati shin za a iya samun bakin zarin gyara yankin ku kasance da ni Nasiru Adamu Elhikaya don sauraron wannan sabon shirin ku kasance da muryar Amurka majiya kokwara ta sayi har labaru
ga Aisha Ma'azu da shirin mu na gaba
kasancewa da shirin ciwon yammaci tare da ni Aisha Mu'azu kamar yadda muka alkawarta a makon jiya a yau za mu dora akan maudu'in da muka fara tattaunawa a kai a shirin mu da ya gabata wato makomar rayuwar matan da aurensu ya mutu a al'ummar Hausa da irin kalubalen da suke fuskanta tare da Hajiya Binta Rabi'u speaking da Hajiya Aisha Mu'azu kafin mu karkare shirin Hajiya Binta tana cikin wani bayani kuma ga wani gutsirin daga cikin bayananta wato maganganun ba za su faɗi ba ni daga ƙarshe ma dai da abin ya ishe mu sai kawata ta bata tambaya ta ce don Allah ina son tambaye ki sai aka kawo ki kin kawo yakin ki a matsayin budurwa ta ce budurwa ya sani dukkan mu daga ni har ita a lokacin kawtawa ta yi shekara 10 da aure da ƴaƴan da tana da experience ni ma na yi zaman aure shekara 10 ina da daidai experience irin nawa amma kokolwa ta tsike wa sai daga nace ni dai da naga ji tace to binta yake ga gani me shawara ki nace ni dai zan ba ki shawara kinga ki hakuri kai duk abin da zaki gani ki kawo da kai har Allah ya saki haihu amma in kika haihu bai canja halin sa ba ce kawai ki hakuri ki tafi gidan ku haka kawai nace mata saboda ni a irin yanda ban san shawara da zan fata ba illa ki ji gida kawtawa ce kawai tafi ni shi ma sai tace a abin da ba haka za mu ce mata ba kawai kinga wannan abin naki yayi lalacewa da mu ba san inda za mu bullo wa abin ba saboda mun san da mun zai samu jinin ki kin ka ba amma ba abin da ya gagara Allah ki dinga addu'a a wannan lokacin abin da take yi mai alheri ne Allah sai zaba miki kafin ki haihu idan har abubuwa za su kiyar za su za ku samu daidaito to yanzu irin wannan Allah yayi bai da auren bai sake ta ba amma da a ce ya sake ta irin wannan yanayin in ta ji gidan su kuma to sai a ce ai ita bazawara ce dan haka kai wa society dai because ita kanta kalmar bazawara ne yanda wani ya gaya mu kamar suna ne aka sawo matar da auren ta ya mutu wai dan a nuna mata wata kyama ni wato da uwata da ubana dindin ina gode musu ina kara alfaharin da su wato kafin kika samu macen da auren ta ya mutu ta samu gata da inci irin yanda iyayi na suka bada a al'umma mu ta saba a cikin dari wata ida da kisa ka samu daya man ce babu ba to har ila yau za mu tashi akan wani misali da Hajiya Binta ta bayar mai susare ai sauraro lafiya akwai wata mata a da ke tsofi zuwa take mu wannan matar in tana ga mai irin kaskancin da ake mata a gidansu iyayen su yan uwanta maza su kawai saboda wai auren ta ya mutu akwai kaninta na kusan kashe da sarrafa din ta to a cikin gidan iyayen su kuma duk iyayen nasu da uwa da uba da suka ba shi gaskiya saboda ba sa sunan ya bace sannan kuma ga talauci inda za ta zo gida ba sana'a ba kuma kowa ne zai dinga duban ta yace a baran ta mike ta inda gaba ta dan kudin da za ta sai hoda ta sai fat shi yasa zaka ga zabarcin ba shi da dai kwarai to amma in ya samu mace kuma ba yanda za ta sun da yin aure da sakin sai da daga cikin kaddarar rayuwar dan adam wata in Allah ya shirya mata za ta aure maza goma sai ta aura wata kuma ba kuma rashin hakuri bane ba wata zaki same ta in tana baki account na zaman auren nata zaki ga tana da hakurin gaske tana da halin mata na kan illa kaddarar rayuwa akwai kuma wasu matan zaki gansu fitinannan gaske kuma Allah baya bawa mazan sa'ar sake kuma gaskiyar magana Hausawa sai min gyara sha'anin cewa in aure ya mutu a yarinya in ta zo gida duki din ta tunda ta je gidan aure ta iya aiki dan haka ta zo gida kowa ya huta kenan ita ce wanke wanke ita ce shara ita ce girki ita ce dan wance ta haihu a tura ta ce ta je ta mata zaman jego ita ce reno ido duk wannan aikin ta ne a matsayin ta na mace za ta iya amma kuma ita ma yar adam ce tana da aspirations tana son shi zawarcin ba wai rigatta a matsayin ta na dan adam bai rigatta da komai ba za ta jinwa za ta so ta yi kyau za ta so ta yi ado za ta buƙaci kuɗi shi yasa wannan abin da yara ake nuna musu musu idan in aure ya mutu ake nuna musu kyama ba karɓa hannu bibi shi yasa yara zaurawa suke fada halin da ba shi kenan ba kuma mu zo mu tana dama
to Hajji Aisha ya kike kallon wannan al'amari
an sake ƴaƴan su wasu iyayen sai su ce ba dai a gida na zaki zauna ba sai dai ki nemi inda zaki je ki zauna to fi sabbin lillahi an bada da gida iyayen ta ta zauna ba gidan wa za ta je ta zauna to kin ga daga nan sai ta tafi gidan kawa ta zauna ta yi kwana biyu kawa ma ta gaji ta tafi gidan wata kawa ta zauna ta yi kwana biyu ita ma ta gaji to kin ga ta dinga yawo kin to kin ga daga nan sai ta samu namijin da zai zo ya nuna mata cewa shine wakanta shine naman ta sai zai ce zo ga gida nan na baki ki zauna yana mata goma na arziki to kin ga dole za ta sake mishi saboda ita a tunaninta za ta ga kamar shi yafi son ta iyayen mu mata da maza ya kamata mu zauna mu nazari cewa in yarka ta fito daga gidan miji wallahi ba karshen duniya bane haka Allah ya kaddara in ma halinta ne ba mai kyau ba kaga it's time Allah ya baka wannan lokacin da fine ka ta dawo gida sai ka musa tarbiya sai ka ce to kin gani ba za a koma ba abinda kika je kika yi a wancan gidan yanzu ba za a koma ba sai ka sa ta a gaba ka ƙara mata training wanda kai da wanda ke ma uwa kika yi da sai ki ƙara fadakarwa so su kuma mutane abinda ke gaban su shi za su gani abinda suka ji a zaure shi za su yi amfani da shi a'a ai yar wane auren ta ya mutu daga mai cewa ba ta da kirki sai mai cewa abu kaza ya faru kinga anan akwai matsala ko kuma sai ce mahaifiyarta auren yarki ya mutu kin bikin je dukin baza ai auren yarki ya mutu ta dawo gida to kinga wani ba zai dauki abin yanda ke kika dauka ba wani zai dauke shi da wani mugun manufa ai yarki ta je ta yi wani mugu abu ne miji ya sako ta ta kasa zaman aure kinga san ta mu iyaye mu muke ba da fuskan a zagi ƴaƴan mu ya kamata duk abin da ya faru tsakaninka da ɗanka ne wannan sirri ne na ƴaƴa da uwa sirri ne wani abin da ba za ki iya gaya ma mahaifiyarki ba za ki gaya ma mahaifiyarki to kinga anan ma za ki samu kwanciyar hankali in kika gaya ma mahaifiyarki ta kwantar miki da hankali a'a ba wai ta daga miki hankali ba
to Hajiya Binta akwai wani dalilin da yasa ake yi wa matan da ba su da aure mummunar fahimta
ni ba zan ce ga wani dalili da yasa ake yi wa matan da ba su da aure wata fahimta ba amma ni ina gaya miki ni fahimta ta ba wai matan da ba ta da aure ba ce mace dai in dai za ta fito za ta irin kamar she is not submissive irin wannan matar da kullun za ki je ki same ta a gida tana shara tana wanke wanke da daurin kirin jiga waye ta nan girki ga yaro yana kuka ga wa in dai ke ba irin wannan matar ba ce ba a yau za ki fita za a dan ganki da sauran sai kawai a yi miki wata fassara amma wannan matsalar ruwan wanda ya fahimta ne wanda ya gane ya gane wanda bai gane ba ya isa ya ce da rashin fahimtar sa na daya an ke kika tsarkake zuciya ki kika kan zatin Allah kina yin duk abin da kike like I said in har kika yi wannan duk abin da ka so a makala miki zaki ga ba zai yi stikin ba saboda ba yi kike yi ba duk kuma kina yi zaki ga duk yanda kike kokarin ki boye zaki ga Allah yana tura shi wannan for sure haka wato sunan rayuwa ce amma fahimta mata kamar hanya saboda mata kar su samu dama da za su samu abin hannu su barin baki ka ciran ta da jiri mun irin nema da muke babu irin abin da mutum baya yi ne nema abin da zai rufa kanshi asiri a haka mace za ta kukuta da adashi da waye ta tattara kudin ta da waye da ta sai mota amma wata kila ni dai yanzu in fata kula ni zan bi kikkice in ga miki ba ni da wani saurayi ko wani bazawari ko wani mai suna ko ma waye mai wanda yake daukan wata dawainiya ta rayuwa ta kowace irin cewa ko mai samu katon waya. Mai sauraro kashi mun koro bayani sai dai kuma lokaci ya ci mana amma da ikon Allah idan Allah ya raya mu zuwa makon gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da bakin namu Hajiya Aisha Mu'azu da Hajiya Binta Radio speaking sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abo ni Aisha Mu'azu nake mana fatar kowani lafiya.
Tutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki daya ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance ƙasar nan ta talauce ba dan komai ba saboda ba a taɓa sace kudaden al'umma tunda muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin shirin manuniya ma zai rinka waiwayi
ba shi yasa ba mun fice gwamnati tare ita ce babban Boko Haram
ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe 6 na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya
ga Awal Garba da sharhin jaridu daga Kamaru.
Dan jabiya mimikin kasar NDPC ko CPDM ya fara yiwa jabiyun ajawa harambeɗin siyasa cewar ba su gudanar da adawar su kamar yadda ya kamata a faɗin kasar baki ɗaya. Jaridar Association Economic kuma ta kasar jamhuriyar Kamaru ta tabbatar da cewar babban bankin bayan lamuni na duniya FMI ta alkawarin zabewa kasar jamhuriyar Kamaru waɗansu ɓangare na ruwan ba su ga wacce kasar ta ɗauka. Sai kuma jaridar Le Point an da ita ma ta yi mana hange cewar kotun TCS ta fara shaƙo manyan barayuwar su kasar jamhuriyar Kamaru wanda suke yi wa tattalin arzikin kasar ta Kamaru zaman kasa. Za mu kammala shirin jaridar mu na wannan makon ne da jaridar Afrimedia an da ita kuma ta rubuto mana cewar gwamnatin Amurka ta fara hanawa waɗansu waɗanda ake zargin cewar suna da hannu na rubuta rikicin ɓangaren 'yan awalan kasar jamhuriyar Kamaru visa da mai shiga kasar ta Amurka. Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
sauraro da wannan muka kawo karshen wannan shiri na musamman a madadin muryar Amurka ni Salehu Ashaka da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.